الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Asabar 24 ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 447 wanda ya daidai ga 19 ga watan 7 2025 dan ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan ayata 84 a cikin suratul A'raf ayo da mu ci gaba akan ayata 85 a cikin ita sura bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
Allah madaukakin sarki yace wa ila madyana akhahum shu'aiba ay arsalna ila madyana akhahum shu'aiba Allah yace mun aiko ma mutanen madyan dan uwan su annabi shu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu si annabin Allah shu'aib yace Ya qaumi ya ku mutane ubudullaha ku bauta ma Allah madaukakin sarki dan malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba wanda ya halitti ku yake kulawa da ku yake arzata ku qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja daga Allah madaukakin sarki mun yake nuna Allah ne mun babu bayanin abinda kuke aikatawa wanda ba mai kyau ba Allah ya hana shi dan haka fa auful kayla wal mizan ku cika ma'auni ma'auni wanda ake iba wal mizan da ma'auni wanda yake na nauyi wala tabkhasun nasa ashya'ahum kar ku rinka tauye ma mutane ababan su ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ككلن قبنا ابن قسا بعد اصلاحها باين ان جار قسا ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين اي يا زمانه بكو يبنا ابن قسا با يا زمانه بكو توي ما متاني حقوقين سو با ا wannan ababe guda biyar wanda aka ambata خير لكم شي يفي زما الخير غريكو in kuntum mu'minin in dai kuna da imani to sai ku rike abinda aka umarce ku da shi ku bar abinda aka hana ku shi wa ila madyan ai abinda ake kadartawa anan tunda tun farkon qissoshi na annabawa wanda suka gabata Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan tabbas mun aiko da annabi nuh mun aiko da annabi nuh ila qaumihi to shine ake bibiya annabawan wannan arsalna wanda aka riga aka ambata to ba sai an ƙara maimaita ta ba wannan shine salo na alqur'ani kuma shine saro na larabci larabci ba su san maimaita abinda ya riga ya gabata ba su san maimaita abinda an riga an san shi dan haka in aka ambata wani abu a wani wuri sai a shafe shi a wani wuri. Kenan can an faɗi laqad arsalna Nuhan, to nan ba sai an ce ba arsalna Shu'ayban ila ahli Madyan, sai Allah ya ce wa ila Madyana, ay arsalna ila ahli Madyana, ila Madyana akhahum Shu'ayban, dan uwansu annabi Shu'ayb. Nan za mu ga Madyana shi ma ba a ce ila Madyani ba, akan ka'ida dukkan suna wanda yake mamnu'un ne min as-sarfi, to ba a yi mashi jarra da kasra, kuma ba a mai tanwin wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-rudif. Dukkan suna wanda yake mamnu'un min as-sarfi ba za ka ga ila Ibrahimi ba, ba za ka ga ila Ishaqi ba, ba za ka ga fi ko ila Isma'ili ba, a sai dai Isma'ila, za ka ga ila Ibrahima, to haka wa ila Madyana, shi ma wani ilmin Madyani, to mamnu'un ne min as-sarfi, min ladhi ismu sarf as-sarfu tarjimun lana mubayyana ba'da bihi yaqulu ismu afala, amma shi wannan tanwin wajen Larabawa shi ne su ma wata haka ne da ko dai fathatan ko dhammatani ko kasratani, wannan shi ake cewa tanwin, wata nun ce wanda ke fitowa a nutqi ba a ganin ta a rubuce, to wa ila Madyana, to irin suna irin wannan baka ganin shi da irin shi, dan haka mamnu'un min as-sarfi ake ce mashi wa ila Madyana. Madyan aka ce suna ne na dan gidan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Madyan asalin shi sunan dan gidan annabin Allah Ibrahim ne, daga baya sai aka ambaci kabila da Madyan, sai kuma aka ambaci gari da Madyan, dan haka malaman tafsiri zaka ji sun ce maka gari ne, akwai wani gari a wajen Tabuka wanda ke yammacin Saudiya, wannan garin ana ce mai Madyan, amma asalin shi malamai suka ce da ne ga annabin Allah Ibrahim, sai aka ambaci kuma kabilar da sunan shi, kamar Tamim zaka ji an ce kabilatu Tamim, asalin shi wani mutum ne daban. Wa ila Madyana akhahum Shu'ayban, Allah ya ce sai muka aiko ga mutanen Madyan akhahum Shu'ayban, dan uwansu annabi Shu'ayb, wannan sai aka ce dan uwansu ne a cikin ita wannan sura ta A'raf. A suratu Shu'ara za mu ji Allah madaukakin sarki yana cewa kadhaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum shu'aybun alhali sauran annabawa, Allah madaukakin sarki cewa yake akhuhum kadhabat qaumu nuhin al mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin kadhabat adun al mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin kadhabat thamud al mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun kadhabat qaumu lutin al mursalin idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun da yazo wajen Shu'ayb sai ce kadhaba ashabul aikati al mursalin idh qala lahum shu'ayb ala tattaqun, sai malaman tafsiri suka ce dan me, ba a ce dan uwansu annabi Shu'ayb ba a can, a nan kuma aka ce dan uwansu ne. Wasu malaman sun bambanta tsakanin mutanen Madyan a Madyan da kuma ashabul aika sun ce baya an aiko annabi Shu'ayb ga mutanen Madyan, kuma sai aka ƙara aika shi ga ashabul aika, gina mutanen wanda su ba ɗaya ba, ‘yan Madyan daban, ‘yan ashabul aika daban, dan haka annabi Shu'aibu dan uwa ne na mutanen Madyan, ko kuma a ce da ne gashi Madyan din nan wanda yake da ga annabin Allah Ibrahim. Amma ashabul aika annabin Allah Shu'aibu ba dan uwansu bane. Malamai suka ce dan haka ne aka bambanta nan da can. To wannan in ya zama na mun dauki cewa ahlu Madyan daban, yan garin Madyana daban, ashabul aikati daban. Wannan shine wasu daga cikin malaman tafsiri suke tafiya akai. Kenan sai ya zama na nan an ce dan uwansu ne, dan dan uwan nasu ne su ahlu Madyan, mutanen Madyan. Can kuma ba a ce dan uwansu bane dan ba dan uwan nasu bane, ashabul aika. Amma irin su al-Imam Ibn Jarir al-Tabari suna ganin cewa dukka ɗaya ne. Ahlu Madyan su ne ashabul aika. Aika rokoki wuri wanda yake da itace wanda suke sun yi lif-lif, shi ne ake ce ma'aika. Duka ɗaya ne. To in muka ce duka ɗaya ne, me yasa a nan aka ce ɗan uwansu annabi Shu'aib, a can kuma ba a ce ɗan uwansu annabi Shu'aib ba? Wasu malaman suka ce an shafe shi ne dan gudun tsawaitawa. Kana jin wannan akwai ɗan nisa gare shi. Me yasa a ambato annabi guda kaza, ana cewa ahuhum, sannan a zo wajen Shu'aib a yi shuru ba a ce ɗan uwansu ba? To don haka akwai abin dibawa a nan. Wa ila Madyana akhahum Shu'aib, annabin Allah Shu'aib an ce ɗan Madyan ɗin ne. Wasu malaman suka ce annabin Allah Shu'aib jika ne ga annabi Lot. Wasu suka ce mijin ɗiyar shi ne, ɗiyar annabi Lot. Annabin Allah Shu'aib ana ce mashi khatibul anbiya. Za ka ga al-Imamu Ibn Kathir ya ambata haka. Wasu ma suna sa shi a matsayin hadithi, wai annabi in aka ambata annabin Allah Shu'aib yana ce mashi khatibul anbiya. To amma ni dai ba tsaya akan wata riwaya ba wadda ta inganta, wadda ake ce ma cewa annabi ne ya ce. Don haka inda akwai ta wannan riwayan, ina tsammanin al-Imamu Ibn Kathir ba zai tsaya akan hakaito ta ba akan cewa ana ce mashi khatibul anbiya, wanda ya iya magana ƙwarai a cikin annabawa. Saboda annabin Allah Shu'aib yadda yake kira mutane shi, haka ne akwai fada a cikin maganganun shi, kamar yadda za mu ji da yawa daga cikin wannan abin da muke karantawa. Qala ya qaumi, sai ya ce ya ku mutane na, ya ku mutane na. Mun yi bayani akan qaumi, asalin shi ya qaumi ne, sai aka shafi ita wannan ya din, sai aka bar kasra don ta zamo alama ta ya wadda aka shafi. Inda ba haka ba, da za a ce ya qaumu ne, ba za a ce ya qaumi ba, kamar yadda ake cewa ya Ibrahimu wa ibn al-mu'arraf al-munada al-mufrada ala alladhi fi raf'ihi qad uhida. Kinan saboda wannan ya da aka shafi, sai aka ce ya qaumi, ya qaumi ibudullaha, ya ku mutane ku bauta ma Allah shi kadai, kar ku bauta ma gumaka. Malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani Allah wanda yake ya cancanci a bauta mashi, ya cancanci ya zamo Allah na gaskiya. Ghayruhu, baitin Allah wanda ya halicce ku, kuma yake arzata ku, kuma yake renan ku tun kuna ciki har kuka fito. Ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu, min dinnan za'ida ce wajen malaman larabci. Min za'ida ana zuwa da ita ne ko dai wajen in istifham ya gabate ta. Allah madaukakin sarki yana cewa هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق كغان غا استفهام هل شن يا رجا يا غباتا دون من خالق ان من ان زائده تي ko kuma nafiyu ya gabace ta malakum ma dinnan nafiya ne ai ba kuda min ilahin ghayruhu kenan asalin kalima jumla malakum ilahun ghayruhu dan haka wannan ilahin dinnan majrur ne lafzan marfu'un ne mahallan malakum min ilahin ghayruhu ba kuda wani allah wanda ya cancanci abota bawa in ba Allah madaukakin sarki wanda yake ya halicce ku ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas hujjuji wanda ke nuna Allah ya aiko ne ko kuma wanda ke nuna Allah shi kadai ne ya cancanci abauta bawa wannan hujjuji sun zo muku ko dai hujjuji na mu'jiza wanda ke nuna ni dan aike ne na Allah ko kuma hujjoji wanda ke nuna Allah shi kadai ne ya cancanci a bauta mawa ba wani ba dukkan wannan sun zo muku
na
kullun rage mutane ababan awans kun bayyinatun min rabbikum wasu malamai suka ce mu'jiza ce tabbas Allah madaukakin sarki bai aiko wani annabi sai ya aiko shi da mu'jiza amma annabin Allah Shu'aib malamai suka ce ba inda Allah ya ambata wata mu'jiza wadda ta fito daga annabin Allah Shu'aib mutanen shi dai sun karyata shi Allah ya halaka su amma wani abu da zai zo kamar yadda muka ji annabin Allah Salih mutanen shi sun nemi ya fiddo musu taguwa ya fiddo musu to shi annabin Allah Shu'aib ba a samu wani abu ba wanda yake na mu'jiza ne ya fito daga gare shi sai ababan da zamakshari yake ambatawa na cewa ai akwai sanda wadda ya rinka amfani da ita annabin Allah Shu'aib shi ne ya bashi sanda shi annabi Musa kenan wadda ya rinka amfani da ita kamin ya zamo ma'aiki wai wannan sanda sai ta zamo matsayin mu'jiza ga annabin Allah Shu'aib wannan an gina shi ne akan cewa sirikin annabin Allah Musa shine Shu'aib malamai suka ce ba wani dalili wanda ke nuna wannan wanda annabin Allah Musa ya auro diyar annabi Shu'aib ce malamai sun yi bayanin tazara ma wanda ke tsakanin annabin Allah Musa da annabin Allah Shu'aib tana da yawa abinda yasa malaman tafsiri suka tafi akan cewa sirikin shi ne saboda Allah madaukakin sarki da ya ambata annabi Musa alaihi salam wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najini minal qawmi adh-dhalimin walamma tawajjaha yayin da ya tinkari tilqa madyan wajan garin madyan wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi mumra'ataini walamma warada ma madyana walamma tawajjaha tilqa madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudani qala ma khatubukuma kinan da ya tinkari garin madyan shi kuma nan Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba sai suka ce wannan yana nuna inda yake garin madyan din nan annabin Allah shu'aibu ne ya tarda saboda wannan yan mata guda biyu da ya tambaye su sai suka ce wa ila madyana akhahum shu'aiba ya
tare da mata guda biyu su ba su shiga kimar ruwa ko kiyaye da kuma su kula da sauran mutane suna biye da kuma su sa kuri da ta shiga sai da kuma mutane Allah ya da ku sai ma khatabu kuma mini da sha'anin ku qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir mu ba za mu shayar ba ba za mu ji muna kotsotsoniya da maza ba hatta yusdira ar-ri'a si wadanda suke shayar da dabbobin su ko makiyaya sai sun gangaro sun bar wurin wa abuna shaykhun kabir kuma baban mu tsoho ne wanda yake ya girma shekaru sun kama shi to ga ambatan madyan ga an ambaci tsoho wanda yake yayi shekaru masu yawa sai malami wasu suka kaddarta shi cewa Shu'aib ne balle ma ya ba annabin Allah Musa alaihi salam kariya lokacin da annabi Musa ya fada mashi abinda Fir'aun yake nufi ya aikata mashi shine ya kashe shi sai la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin kakka ji tsoron komai ka tsira daga mutane wanda suke azzalimai kinan wannan ya nuna mutumin kirki ne to kawai sai suka kaddarta shi Shu'aib ne malamai suka ce ba wani dalilin da ke nuna annabin Allah wannan siriki na annabi Musa shine annabin Allah Shu'aib ba abinda malamai suka dogara da shi na magana Allah ko ma'aiki akan haka sai dai cewa Musa alaihi salam ya tunkari garin Madyan shi kuma wannan mutum cewa akai shaykhun kabir ba a ce Shu'aib bane alaihi salam wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu قد جاءتكم بينة من ربكم حجة daga Allah madaukakin sarki ta zo muku kinan wannan da suka ce an bada sanda kinan wannan bai nuna annabin Allah Shu'aib ne wannan siriki na annabi Musa kinan dan haka lalle ba a samu wata mu'jiza ta annabin Allah Shu'aib ba a cikin alqur'ani ko kuma ingantattar sunna فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ dan haka in hujja ta zo muku daga Allah madaukakin sarki cewa Allah ya aiko ni kuma na fada muku abin da yake so da wanda bai so kenan yana daga cikin abin da Allah bai so tauye ma mutane haƙoƙin su dan haka فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ku cika ma mutane ma'auni wanda ake iba wal mizan da ma'auni wanda ake yi na nauyi da abinda ake kambatowa a iba a auna shi kamar tiya ku cika shi da abinda ake azawa a diba nauyin shi da kilo wanda ake azawa ya bada nauyi shi ma in kuka tashi ku cika mutanen annaban Allah Shu'aib mutane wanda ba su yi imani da Allah ba a matsayin shi kadai na kawata ba suna bauta ko 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 suna bauta sannan kuma sai suka hada tare da ƙari akan gama Allah da wani wajen bauta sai suka hada da mugun abu wajen saye da saidawa shine tauye ma mutane haƙoƙin su annabin Allah Shu'aib ya umarci cika ma'auni abu ne wanda yake tilasta shari'a tauye ma'auni abu ne wanda ke jawo fushi da azaba ta Allah madaukakin sarki don haka Allah madaukakin sarki ya bude sura ta daban da yin alkawari na bala'i ga mutanen da ke tauye ma mutane haƙoƙinsu Allah madaukakin sarki yace wai
bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin alladhina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ إنهم مبعوثون ليوم عظيم
يوم يقوم الناس
يوم يقوم الناس لرب العالمين
الله يا تاندي نا بلائي دموغن أبو akan mutumin da ke tauye ma mutane haƙoƙinsu sawa'an ta hanyar awo ne ko kuma ta hanyar saye da saidawa abinda ake ɗiba ake kula da yawa shine ake ce ma al-makil wanda ake aunawa tiya ne buhu ne wani abu ne yawa ake dibawa abinda ake ce ma mizan shine wanda ake auna shi da nauyi to dukkan an hana a tauye ma mutane kai ko ba abinda ake aunawa bane an hana cin dukiya ta mutum koda abin dan kadan ne kuma Allah yake wailun bala'i da mugun abu da azaba wadda take mai tsanani ta tabbata lil mutaffifin ga mutanen da suke rage ma mutane kayan su wanda allazina idza ktalu ala nasi yastawfun in suka auno wajen mutane kenan zai zo gare su yastawfun za su cika ma'auni daidai wa idza kaluhum in su suka tashi saida ba aw wazanu ko suka tashi auna ma mutane da nauyi suna tauye mutane haƙƙinsu allazi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu wanda suke aikata irin haka ba su tsammanin cewa za a tada su li yawmin azim ga wani yini wanda yake mai girman gaske yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga Allah madaukakin sarki Allah ya tambayi kowa abin da ya aikata. Kinan an hana su, don haka Allah ya ce a nan fa'auful kaila wal mizan. Ku cika abin da ake ɗiba wal mizan da abin da ake azama nauyi, da abin da ake gwada shi da nauyi. Fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa ashya'ahum. Kakurin ka tauye ma mutane ababansu na awan ne ko ba na awan ba albaqsu shine tauye ma mutum abu tauyayye wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda tauyayyen kudi suka sai da annabi yusuf alaihi salam dan haka wala tabkhasu an-nasa ka kutawi ma mutane ashya'ahum ababansu wannan aya tana ka shaidi akan tauye ma mutun dukiyar shi ko da yak kadanci ko abi yake dan kadan dan haka duk wanda zai zamo yana tauye ma mutane dukiyar su a wajen saye da saidawa ko wajen kasuwanci wannan zai je wajen Allah madaukakin sarki ya tarda sakamakon shi tare da biyan mutane abin da ya zalunce su abun mamaki yanzu duniya ta juye ababan da waɗannan mutane kafirai suke aikatawa sai ya shigo ma al'umma na annabi daman Annabin ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku bi hanyar waɗanda ke gabaninku shibran bi shibrin taki da taki wa zira'an bi zira' gaba da gaba wa law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu da za su zo su shiga rami na damo sai kun bi su kun shiga yanzu in abu ne wanda ake kawo shi buhuhuwa ana iya a kawo shi a ciki ƴan kasuwa su je su rinka ragewa suna sauya buhun da yanda aka san shi in ma'auni ne su rinka tauye shi, su rinka yi ana diba ana watsar da shi lokacin da za su yi.
Sai a kama wani ya biyo iya ya shiga cikin labanka lokacin da kuma za ta auna mutane suka rarrage shi. Ya yi yanzu inda za ka tsaya a cikin mota kake,
kace a baka lemu ko banan, to kana iya ka nemi wani kilon a baka wani abun daban sai an rage maka. Kai ya kai gidan mai, in ya zamana za ka ce a baka na kaza, in ba ka sa ido ba ana iya a baka abun da ba shi kace ba, ko kuma ya rinka sa kara in ya hankalinka bai kawo ba sai ya kalkada maka kamar ya gama zuba maka kuma kudin ya sa aljihun shi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Shin waɗannan masu aikata haka ba su tsammanin cewa Allah zai tada su gaba gare shi ya tambaye su? Ya kai yanzu wayar ka za ka sama kuɗi a jaye, sai ka sa sai ka rasa ina kuɗi suka yi, a zo a jaye dukkan waɗannan sai sun tsaya gaba ga Allah, Allah ya tambaye su. Wasu waɗanda suke da adalci in za su auna zinari sai sun shafe abinda za su aza zinaran a kan shi, saboda wannan ƙura da ke kan wannan abu kai ya zamana ta ƙara nauyi na wannan zinari. Waɗanda suka san Allah kenan, amma waɗanda ba su san Allah ba, ba abin da ya kwankansu, abin da ke haramun su a wajensu, abin da bai riga ya shigo aljihunka ba. Don haka wannan in suka je gaban Allah, Allah maɗaukakin sarki sai ya tambaye su. Kuma kakku saurari, waɗansu mutane wanda ba su san me suke ba, wanda za su cewa haƙƙin mutane wai Allah zai zo ya yi maka su. Wallahi wasu mutane kana tsammanin sun san aikin da suke ko suna da ilimi, amma suna faɗan wani abun sai kai mamaki yanda suke karo da ilimi da karo da ayoyi na Alƙur'ani da karo na maganganu na manya-manyan malamai tare da rishin hankali. Ka ɗauki magana wadda Allah annabi ya tabbatar da ita a cikin hadisi, ka ce magana banza ce, wai wani mutum zai iya zaluntar mutane Allah ya yafiya, kuma ka ji mutum yana wani kuri wai yana da hujja akan haka. Yana yiwuwa hujjar da yake tunanin yana da ita Abubakar da wani ya haɗa shi, wani abu ya haɗa shi da wani, ya nemi ya gafarta mashi ya ce ba zai gafarta ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yayyu shi ya ce ya dai ya zo ya fada mata da su sanin shi ne, ba wai ya ce har ba kullum zai zama abin da zai rika fada a kasa wannan lokacin da zai fada da jahilci, amma da sai fa da an biyo mashi baya ko sai kuma yana cikin shan shi mako. Allah bai yafi haƙƙin ɗan adam. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm, duk wanda yasan ya zalunci wani ɗan adam wani abu to yayi kokari ya warware tsakanin shi da shi kamun a zo ranar tashin alqiyama. Babu dinari kuɗi irin na zinari, ba kuɗi irin na azurfa, aikin da kai kurum shi zai yi aiki. Annabi yake tambaya kun san waɗanda suke matsiyata na lahira, wanda zai zo ga azumi ga zaka ga komai ya zagi wannan ya ci mutuncin wani a rinka ɗiban kayan shi, to ina inna Allah ya ghafira dhunuba jami'an anan. Don haka hadithi yanzu waqi'a ta Abubakar, haƙƙin wa ya ɗiba, khusuma ne tsakanin shi da mutum kurum. Me Abubakar radiyallahu anhu ya ci na wani, annabi ya ce Allah bai yafe mashi. Yana yiwuwa fushi yayi da shi, Abubakar din radiyallahu yana yiwa wannan mutumin fushi yayi da shi kurum, yana yiwa Abubakar radiyallahu anhu bai yi abin yayi fushi da shi ba. Amma mutane wanda suke da tawazu'u, in ya ga dan uwan shi ya kauda mashi kai, zai iya yace mashi ka yafe ni. In yace ba zai yafe ba, Allah sai yafe. Amma haƙƙi na ɗan adam, yanzu in wannan waƙi'an ne kake son ka faɗa, me Abubakar radiyallahu anhu ya ci na wani wanda bai sani ba za a kawo mai abinci na haram ya sa hannu sai ya amaye shi? Me zai ci na wani? Nan ana magana haƙƙin ɗan adam ka ci haƙƙin wani. Wala tabkhasun nasa ashiya'ahum, kakku rinka tauye ma mutane ababansu, ko ɗan abu ɗan kaɗan ne. In ka ci na mutum, wallahi sai ka biya shi ranar tashin alƙiyama, Allah ba zai yafe maka shi ba. Don haka malamai wanda suka san me suke yi, in suka faɗi shurutut tauba, sai su ce wannan in tsakaninka da Allah ne. Sai su ƙara, in ya zamana akwai haƙƙi na ɗan adam, to sai ka je dai ko ya yafe maka ko kuma ka biya shi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, kakku rinka banna a ban ƙasa, ba'da islahiha bayan an gyara ita ƙasar. Ƙasa duniya tana zamowa a ruɗe ne lokacin da ba a turo da annabawa ba wanda za su sa mutane kan hanya. Ruɗu, kun ji irin ruɗu wanda ke bin mutane? Mutanen Annabi Nuhu suna cikin ruɗun wa za su bauta mawa, gumaka, ya gota, ya ruɗa, nasara. Mutanen Annabi Allah bayan su ga ruɗu da suka shiga cikin sumba, bautan wani Allah, sannan Allah ya aiko da mu'jiza su zo kashe ita takuwa wa Allah ya aiko da ita. Mutanen Annabi Hud haka ne. Mutanen Annabi Shu'aib, mutanen Annabi Lut su kuma kawai maza ne suke so su yi iskanti da su. To dukkan wannan ruɗu da duniya ke shiga ciki, da Allah ya aiko mutane, da Allah ya aiko annabawa, sai ya zamana duniya ta gyaru da ababen da annabawa suka zo da shi. In ya zamana mutane sun karɓi abin da annabawan suka yi umarni da shi su yi, wanda kuma suka hana su bari, to in ba su yi haka ba, zai zamo abin banna ne a ban ƙasa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, aka ce kakku yi banna a ban ƙasa, ba'da islahiha bayan gyara ƙasan da aiko annabin Allah Shu'aibu, wanda ya hana a rinka tauye ma mutane ma'auni. Wannan tafsiri ne. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wannan ya nuna dukkan wata banna a ban ƙasa ka ayita bayan ƙasa tana gyare. An gyara ƙasa, an yi gine-gine a zo a rosa, an ya zama da mutane ko hankalinsu na kwance, a zo a tada hankalinsu da ɓanna. Kai ya zamana ana cikin kwanciyar hankali, mutane suna cikin bauta ma Allah, a zo a kawo saɓon Allah. Wannan aya malamai suka ce ta haɗe duk wata ɓanna wadda za a kawowa a ban ƙasa, wadda ta shafi addinin mutane, ɓanna wadda ta shafi kayan mutane a zo a lalata masu, ɓanna wadda ta shafi dukkan ɓanna. Wannan aya tana daga cikin jawami'ul kalim, wanda in kana neman hukuncin wani abu a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a ambata shi ba, ƙur'ani bai ambata shi ba, amma ga wata ɓarna ka hango ga wannan abun, to za ka samu rabin aya, bal abinda bai kai sitira guda ba ya magance wannan abin ila yawmiddin. Kamar wallahu la yuhibbul fasad, duk abinda kaga gaban na ciki kana son ka mai hukunci a shari'a, amma ba ka da aya ta alqur'ani, ba ka da hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to sai ka shiga da wannan umumin wannan aya ya shiga ciki. Akwai ɓanna ciki? Eh, akwai ɓanna ciki. To shikenan wallahu la yuhibbul fasad, wannan shi ne ake cewa tahqiqul marad, ya zamo muna riƙe da illa amma ina za a aje wannan illa? Sai mu dibo, akwai wannan abin wanda ya zabo sababi na hukunci? Barna dai sanadiyya ce ta hana kowane abu. Mun rike wannan a hannu. To, menene ke da banna a cikin shi? Duk abin da aka samu banna a cikin shi an hana shi. Wannan shi ne malaman sunna da take cewa tahdidul banna. Da kuma banna illa ce ta hana kowane abu. Kina mun tsaya ta hada dukkan abin da ke banna. Dan haka ya zama yana cikin alƙawarin Allah cewa alƙawarin yusad. Dukkan abin da yake akwai cutarwa ciki ana kusa da shi ne. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kenan a wannan tafsiri ya haɗe dukkan banna wadda za a yi a ban ƙasa. Banna wadda ta shafi addini na mutane, banna wadda ta shafi cin kuɗin mutane, banna wadda ta shafi ɓata ɗabi'u na mutane, duk abin da ka san akwai banna ciki. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya ƙare da shi anan. Wannan yana daga cikin jawami'ul kalim wanda Al-Qur'ani ya zo da su, wanda shari'ar musulunci take ɗauke da su, don haka ba ka iya samun wani hukunci wanda zai iya fita daga cikin shari'a. Duk abin da ka sani a cikin Al-Qur'ani akwai dalili a kan shi, a cikin shari'ar musulunci akwai dalili a kan shi. Zalikum khairul lakum, yin hakan shi yafi zama alkhairi gare ku. In kuntum mu'minin, in dai har kuna da imani, to sai ku ji abinda Allah ke umarnin ku da shi ku yi, abinda kuma ke hana ku sai ku bari.
Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
الله مدوكين سركيتي. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. من آمن به وتبغونها عوجا وأنتم من آمن به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ككرنك ولا تقعدوا ككرنك زونا و ولا تقعدوا بكل صراط أدكا هنيوي توعدون. Kuna yi ma mutane mugun alƙawari, kuna tsoratar da mutane. Wata sudduna an sabilillahi, ku rinka kare mutane daga hanyoyi na Allah, hanya ta Allah. Wata bughunaha wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wata sudduna an sabilillahi, kuna kare man amana bihi, wanda yi imani da Allah, ku rinka kare shi an sabilillahi, daga hanya ta Allah.
Wanda ba kuna kaji wajen kuna neman ma hanya Allah karkata. Wato lokacin da kuke yan kadan Allah ba kuke sarki ya yawaita wanzuru fi fika da abubuwan musulmi ku dibi karshen kowar da ta yi kare.
Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna. Zamakhshari yace nan ana nuna masa kakku yi kama da Iblis, dan ai Iblis ce waye la aqudanna lahum siratakal mustaqim, duk wata hanya taka wadda take miƙaƙƙa sina zanne musu ita. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, hanyar ka dai wadda take miƙaƙƙa sina zanne musu ita. To, an hana mutum ya koyi da Iblisu anan. Wala taq'udu bi kulli siratin, takulun ka zama akan kowace hanya. An ce zama suke suna tare mutanen da za su tafiya wajen annabin Allah Shu'aibu dan su yi imani da shi. Suna ce masu in kuka yarda kuka yi imani da annabi Shu'aib ko dai mu kashe ku ko mu maku wani abu shi ne tu'iduna din. Al-i'ad shi ne kamar mutum alkawari na mugun abu. In kai kaza zan maka kaza. Al-wa'adu shi ne ka yi ma mutum alkawari na alkhairi. Fa inni idza aw'adtuhum aw wa'adtuhum lamunjizu lamukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Mawaqin larabawa yace wai inna masu alkawari na alkhairi zan zartar da alkawari na alkhairi din ne, amma inna masu alkawari na sharri zan kame. Saboda mutumin kirki in yace zan baka kashi, zan sa ka kaso, zan maka kaza, afuwa yake yi sai yake aikata abin da yayi alkawari da shi wanda yake mummuna ne. Kenan tu'iduna min aw'ada yu'idu, ba min wa'ada ya'idu bane. Wa'ada yayi alkawari, yana izmi wani alkhairi ne, amma aw'ada ya mai alkawari na sharri. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون كنا بمتعد القوري نبلائي وتصدون عن سبيل الله كنا كاري متعد دقهنية تألا كنا كاري من آمن به واندي إيمان دشي شيوا كوري ذمو من آمن بالله واندي إيمان دشي ألا مدعوك جنسر كنا ko kuma wanda ya imani da annabin Allah Shu'aibu. Kenan kuna kare wanda ya imani da Allah madaukakin sarki ko yayi imani da annabin Allah Shu'aibu, kuna kare mutane kar su kai gare shi. An sabilillahi daga hanya ta Allah,
kuma kuna neman mata ita ne ita sabili kuna neman mata karkata. Malaman larabawa suka ce wannan ke malaman larabci suka ce wannan ke nuna as-sabilu al-karkata.
Akwai ayoyin da ke nuna muzakkar ne. Yanzu nan an ce tasudduna an sabilillahi wa tabghunaha, kuna neman mata ita ne wannan sabilu din. Kenan mu'annata ce ta mace ce. A wani ayan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu, bai ce la yattakhidhuha ba, sabilan wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu, bai ce yattakhidhuha sabilan. Wannan ke nuna wannan aya tana nuna as-sabilu mu'annath ne. Wata aya tana nuna as-sabilu mudhakkar ne na namiji ne. To akwai wasu lafazza a cikin larabci wanda tu'annath wa tudhakkar. Kaga at-tariqu kana iya cewa hadhihi at-tariqu, kana iya cewa hadha at-tariqu. Kaga al-halu kana iya cewa hadhihi al-hal, kana iya cewa hadha al-hal. Kaga as-sabilu kana iya cewa hadhihi as-sabil, kana iya cewa hadha as-sabil. Kenan an sabilillahi daga hanya ta Allah, wa tabghunaha iwajan, kuna neman mata karkata. Al-awaj shine karkata wadda take abinda kana iya ganin shi ko ka taba shi, to sai ka mashi fatha kace bihi awajun, yana da karkata. Ba shi ne uwata Ahnaf ba take cewa tallahi laula awajun birijlihi wa diqqatun fi saqihi wa qadamihi ma kana min fityanikum min mithlihi. Sai tace tallahi, tana madanta tawai, tace wallahi laula awajun, ba dan wata karkata ba, birijlihi gwami ne, yana da dan gwamin takadan gwami kuke cewa nan garin koko dai, mutumin da yake da kafafu haka. Laula awajun birijlihi, ba dan yana dan karkata ga kafa shi ba, tace ma kana min fityanikum kamithlihi, cikin samarun ku ba irin shi. kama mai kyau in ba dan gwamunta da ke gare shi ba sai tace wallahi laula awadun kenan saboda abu ne gwami abu ne wanda ake iya gani da ido amma iwaji yana dauka hanya wadda take mai kyau ita kuma ba ganinta ake ba dan haka as-sabil hanya ta Allah ita ba ganinta ake ba kazo kai sallah ka bi hanya Allah waye ga inda ka shige ta kinan ba abu bane wanda ake gani abu ne na ma'ana to irin wannan ana ce mashi iwajan wajen karkatar shi ana ce mashi iwaj da kasra na ayin amma in ya zama abin da ake iya gani ne sai a ce mashi awaj tabghunaha iwaja wa la taqrabu li kulli shiratin qalilan fakatharakum kutina lokacin da kuke yan kadan fakatharakum Allah madaukakin sarki ya yawaita ku wanzuru kudi bi kaifa kana aqibatul mufsidin anan wadhkuru id kuntum qalilan lokacin da kuke yan kadan wannan tafsiri ne wadhkuru id kuntum qalilan kutina lokacin da kuke talakawa in akwai talauci din yawan ku aikin banza ne sai a nemi dan abu kadan a rasa sai dan tsirarin mutane su rinka juya ko shi ma talauci kankanti ne inji malaman tafsiri ko kuma wadhkuru id antum qalilan kutina lokacin da kuke da rauni fakatharakum Allah ya baku iko ya baku iyawa dukkan shi ma tafsiri ne kenan wadhkuru kutina id kuntum qalilan kenan yawa daukata ne fakatharakum Allah ya yawaita ku dan wani lokaci karancin nan Allah madaukakin sarki ya ambace shi kaskanci aha Allah ke cewa cikin sha'anin sahabban annabi walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla wattaqullaha la'allakum tashkurun kinan Allah madaukakin sarki ya taimaka muku a lokacin yaki na badar wa antum adilla lokacin da kuke kaskantattu ana nufin kuna da adadin ku kadan ne ɗan mutane ne ɗan kadan suka tare da rinduna wanda suke masu yawa wadhkuru kutina id kuntum qalilan fakatharakum lokacin da kuke ɗan kadan sai Allah ya yawaita ku anan so dai wannan nabbaha ma mutane akan muhimmancin koyan tajwidi koyan karatun alqur'ani an ga mu wanda ba larabawa ba ba mu da tha da wahala ka ji wata lugha tana da tha zaka ji sa zaka ji sha zaka ji mumki Allahu alam ta
na
amma tha wanda sai ka dauki harshen ka ka aza ga hakoranka na gaba sai su baka tha ba mu da shi dan haka kai ba zabar mi kai ba haushi kai ba fillaci in ka zo karantawa kawai kasara kun zaka ce ka gaba ka shiga harkarka ka wahalar da harshen ka sai ka dago shi ka aza ga hakora na gaba ba ruwanka sai ka ce wadhkuru if kuntum qalilan fakassarakum Allah yana cewa ku tuna lokacin da kuke ɗan kaɗan Allah ya yawaita adadinku kai kuma bahaushe ko ba kitaci ko ba zamani sai ka ce ku tuna lokacin da Allah
kuna ɗan kaɗan fakatara ku Allah ya kariya kuma kaga aya ta tinkare gabas kai ka tinkare yamma wannan shi ne mutunci na tashbihi
wallahi wani lokaci masu karanta Qur'ani zagin Allah suke ba su sani ba ai wallahi zaka zagi Allah zaka dauki wani abu ka dangana ma Allah wanda ba shi bane kawai saboda ka lalata kalima yanzu wanda mai kiran sallah da zai ce Allahu wani lokaci zai ce Allahu to mu dai Allah mu ba Allahu bane Allahu ne kai kuma wannan Allahu sunan wani abu ne ka faɗa daban sannan in aka yi katari ka faɗi Allahu ɗin daidai. To abinda za ka dangana ma Allah wani mugun abu ne daban. Sai ka ce akbar, manya-manyan ganguna. Kenan in ka faɗi Allah daidai, abinda ka dangana ma Allah kuma wani mugun abu ne. Allah shi ne manya-manyan ganguna. To don haka kiran sallan nan da ake cewa duk mai yin shi talauci zai ƙarya ce. Abinda ke da kwai shi ne, akwai ‘yan kasuwa wanda ke tafiya neman abinci, akwai kuma masu zama wanda ba abinda suke yi. Wani lokaci waɗanda ke kusan masallaci wanda ke zaune ba su zuwa ko’ina, in lokacin kiran sallah su ake samu, sai su zo sun iya kiran sallan ba su iya ba, kawai sai su fara yi. Kuma su ne duk lokuta nan guda kusan biyar suna da, sai su rinƙa yin kiran sallah, amma kiran sallah bai kawo talauci. Na farko kiran sallah Allah kake ambato. Zikiri ne wanda yake mai daraja. Sannan kiran sallah ka yana nuna kana riƙe da sallah. To kaka wanda zai riƙe sallah kuma zai zamo ya shiga cikin talauci. A'a, Allah ce wa wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Riƙe sallah kurum. Umarni iyalanka su rinƙa sallah kan lokaci daidai. La nas'aluka rizqan, ba mu tambayarka sha'anin arziki, nahnu narzuquk. Allah ya ce mu ne za mu arzuta ka. Kenan koyon tajwidi, karanta Qur'ani da karanta kalimomi na Larabci, wannan abu ne wajibi ne, tilas ne. Wanda zai rinka karanta sa da sa bai halitta gare shi ya karanta Al-Qur'ani. Kasan mu ba mu yawaita cika ruwa ba da sa tsoro cikin zukatan mutane da kai matuka wajen wasafa abu, amma wallahi duk wanda zai ce ma sa sa bai halitta gare shi ya karanta Qur'ani. An gane? Wanda zai ce ma ha ha alhamdu, ana cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, kai kana cewa rusa gini ya tabbata ga Allah, wannan bai halitta mutum ya karanta Qur'ani. Don haka kowane ne sai ya koyi irin wannan karatu. Amma
akan alhamdu yana da wani
dama na kuskure da muke cikin Fatiha kadai da abinda muke fada wanda ba haka Allah ke nufi ba, dan mu je mu koya. Kinan wadkuru kutra idh kuntum qalilan, lokacin da kuke yan kadan fakassarakum, Allah ya yawaita adadinku. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, kudiba arishan mabarnata kaka ya kare. Allah madaukakin sarki ya halaka su. Wa in kana qa'ifatun minkum si aidafa,
wa in kana qa'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa qa'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khayrul hakimin.
Allah madaukakin sarki yace wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih, in ya zama wata jama'a daga cikin ku amanu billadhi ursiltu bih, sun yi imani da abinda aka aiko ni da shi inji annaban Allah Shu'aib, wa ta'ifatun lam yu'minu, wasu jama'a kuma basu yi imani ba, fasbiru wa haquli hatta yahkuma Allahu bainana, ha Allah ya hukunci tsakanin mu da ku, wa huwa khairul hakimin, Allah madaukakin sarki shine fiyayyen mai hukunci, Allah bai zalunci a cikin hukuncin shi. Kaga nan wa in kana ta'ifatun, ba a ce wa in kanat ta'ifatun ba, alhali ta'ifa muannatha ce, ko zaka ce qalat aishatu, ba za ka ce qala aishatu ba. To ta'ifatu ta mace ce, to gaya kuma an ce wa in kana, ba a ce kanat ba, saboda ta'ifatun din nan ta'anithi nata, ta'anithi ne wanda yake ba wanda ake gani a fili ba, akwai mace wadda in ka kalle ta zaka ga tana haihuwa tana daukar ciki tana haihuwa kama da Allah ya mata mace ce ta dan adam ko mace ce ta dabbobi ko wani abu da kaga ta zaka gane wannan mace ce wannan namiji ne to wannan wanda in ka kalle ta zaka ga alama ta mace gare ta shine malaman larabci suke ce ma at-ta'anithul haqiqi ta mace ce tabbas amma akwai wani abu wanda ake ce ma ta'anithul majazi ta mace wadda suna ne kawai aka sa mata yanzu rana ta mace ce wa mat-ta'anithu fi ismi ash-shamsi aibun wala tadhkiru fakhrun lil hilal sunan mace ya zama ta mace ce wata ya zama namiji ba abin alfahari ne ga wata ba kenan rana ta mace ce amma yanzu in ka kalli rana zaka ga ta da alama ta mace tana ciki ne tana haihuwa ne kenan wannan kire
to ya halitta ka ja ya ta fita ne ba sai ka sa ta ba zaka ce wa ke tsala ash-shams
rana ta fito
kamar yadda ka ce wa ke tsala ash-shams ka sa ta fita ne
kenan wata fita ne din talil madi idza kanat li untha ka abad hindul adha haka ibnu malik yace yace wa innama talzamu fi'la mudmarin muttasilun fi'la mudmarin muttasilin aw mufhimin dhati hari kinan inda take zama watilas sai in an gabatar da sunan to in dhamiri zai komo dole asa ta ta'anis in kace ash-shamsu dole kace ittala'at aw mufhimin dhati hari ko abinda zai nuna maka ma'abociya abu kaza na al'auran mata wanda ke nuna tana da sifa a jikinta wanda ke nuna mace ce kenan nan dan haka yace wa in kana ta'ifatan takkace cikin qur'ani akwai kuskure na nahwu ka san akwai abin da ake cewa mustashriqun su kawai mutane ne kafirai sai su karanta larabci kadan sai su ce cikin alqur'ani akwai kuskure na larabci sai su dauki irin wannan ayoyin sai su ce nan ai kamata yi ace wa in kanat ta'ifatan to wannan rishin sani ne ya halitta a fadi haka wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi in sun yi imani da abinda Allah ya aiko ni da shi wa ta'ifatun wasu jama'a kuma lan yu'minu basu yi imani ba fasbiru wa yahquli hatta yahkum Allahu bainana annabin Allah Shu'aibu suwa yake ce ma ku yi hakuri wasu malaman tafsiri suka ce mutanen da suka yi imani da shi yake ce masu yi hakuri wasu malaman suka ce a kafiran ne ake ce ma fasbiru ku yi hakuri wannan in kafirai ake faɗa ma wannan ana kyace musu ne kamar ana musu haba za ku sani ku yi hakuri akwai abin da ke zuwa na mugun abu tare da ku a wajen a wata sura sai Allah madaukakin sarki ya ambata abin da Allah zai yi hukunci tsakanin annabi Shu'aib da kuma mutanen shi me Allah ya ce falamma jaa amruna najjayna shu'aiban lokacin da umarnin mu ya zo lokacin da hukuncinmu wanda muka yanke mu mutanen Shu'aib ya zo najjayna shu'aiban sai muka tseratar da annabi Shu'aib wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da waɗanda suka yi imani da shi annabi Shu'aib da rahamanmu wa akhadhatuhumur rajfatu fa akhadhatuhumur rajfatu su kuma waɗannan mutanen kafirai si wata irin tsawa da girgizar ƙasa ta same su fa asbahu sai suka wayi gari fi diyarihim jazimin tana tsugungunni a cikin gidajensu kenan in wasu sun yi imani wasu ka yi imani fasbiru ku masu imani ku yi hakuri ku jira abinda Allah zai zo da shi ku kuma kafirai za ku sha mamaki ku dai yi hakuri ku jira hatta yahkum Allahu bainana ha Allah ya hukunci tsakaninmu hukuncin shine abinda Allah ya yanke masu wanda za mu ji a nan gaba in lokaci ya zo wa huwa khairul hakimin Allah shi ne fi yayi mai hukunci ba ta dace cikin hukuncin Allah نستغفرك ونتوب إليه والحمد لله رب العالمين.